shirin zaman takewa ne kowa yazo ya saurara dan na san akwai abun mora zo a sasanta zo a daidai ta
masu sauraro barkanmu da warhaka sannun mu da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai rika tattaunawa ne da masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya, musamman al'umma dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zana jima burina.
A yau shirin zai yi duba ne da irin zaman lafiya dake tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da wasu kabilu, kafin dangantakar ta yi tsami da kuma hanyoyin warware takaddamar ba tare da tashin hankali ba.
Bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru, to wasu har yanzu ba su saki abin ba.
Mu wayansu mun yi girma muna da abokanaye Fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana. Akwai Fulanin da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan, da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare.
Rikicin da ke tsakanin Fulani makiyaya da manoma na da tsohon tarihi, hakan ya samo asali ne saboda fafutuka irin ta neman abinci. Yayin da manoma ke amfani da ƙasa wajen shuka da samun cimaka, su ma makiyaya a ƙasar ne suke shuka nasu abinci don ci ga su kansu da kuma dabbobinsu. A shekarun baya duk lokacin da aka samu wata mishkila tsakanin manoma da makiyaya, bangarorin biyu na da hanyoyin lumana da suke sasanta tsakanin su ta hanyar biyan diya idan dabbobi suka yi barna, sabanin abin da ke aukuwa yanzu na daukan doka a hannu.
Sunana Muhammad Sabiu Chiroma, ni kuma deputy imam ne daga Tafawa.
Babu abin da yafi zaman lafiya dadi. Mutum duk abin da ya mallaka idan babu zaman lafiya ba zai ji dadi ba. Duk wanda mutum yayi zama da shi to ya kasance a zauna lafiya a tsakani.
A baya gurinku yana da tashin hankali, wai meye ma musabbabin tashin hankalin da dama ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wurarenku?
Ainihin wannan musabbabin da abin da sa wato abun nan yake tashi kaman haka, wani lokaci yara ne kawai wanda ba sa jin gari, yawanci su suke tada abun. Misali kaman misali wajen kiwo za a samu gagara yara daga wajen masu kiwo, wani kuma wani lokaci kuma ana samun wato gagaran yara daga wajen manoma. To idan aka samu irin wannan to sai a zo a samu rashin fahimta a tsakani, sai ka ga wani abu ya tashi abinda kawai yake tada abun kenan. Amma ba wai wannan abun don yana ma mutane dadi ba, duk wani mutum mai hankali yana bakin ciki da wannan abun. In ya ji wani abu ya tashi wallahi sai hankalin kowa ma ya tashi.
Wani lokaci akan danganta rikicin jihar Plateau da na makiyaya da manoma, a ce addini ne da sauransu. Kai a fahimtanka me ke sa a samu wannan tashin hankalin addinin ne ko kuma dai makiyaya da manoma ne ba sa so su zauna tare?
Makiyaya ne da manoma nan kawai abin yake tashi tsakani da Allah, ba wani wanda ya hana wani yin addininsa, kuma ana gaisawa lafiya lafiya. Don haka duk wannan abin da yake tashi din nan kamar yanda na gaya maki dai, kawai bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru, to wasu har yanzu ba su saki abin ba. Kuma ga yaran da suke tasowa ana kokari dai har kullun dai ana nuna masu gafa hanyar zaman lafiya, domin duk wanda ya fita ya je yayi sana'ansa ya dawo lafiya shi ma dadi yake ji. Mutum ya fita sana'ansa bai dawo lafiya ba, kai kaga ba wani dadin da zai ji.
To cikin 'yan kwanakin nan kamar an samu sauki musamman a gurarenku, me ya janyo aka samu wannan saukin?
To abinda dai ya janyo aka samu wannan saukin abinda ya taso, mu din Allah ya sa mu bangaren mu mu Fulani da bangaren Sobiron dama tun can ma muna zaman lafiya, kuma mun san zuna waje ɗaya muka tashi. To idan abinda ya taso din nan idan muka yi magana a tsakanin mu, to ta yardan Allah sai kaga abun yana sauki. Yauwa,
ƴaƴanku fa suna fahimtan ku, saboda kaga wayanda suka manyanta su kamar yanda kai bayani, ku riga kun zauna tare da kun ci abinci tare, kila ma an yi aure kusan tare, amma yanzu abubuwan ya lalace ta yadda kila ƴaƴan da ke tasowa ba su san irin wannan zama da aka yi ba. Taya kuke faɗakar da su?
Kwarai kuwa yanda kika faɗa kuma haka ne, kinga wannan rikicin don ya dauki
shekaru masu yawa. Akwai yaran da ma aka haife su fa wannan rikicin, kuma har sun kawo karfi yanzu ma kusan ma ba su san wancan zaman lafiyan da dama ake ciki ba, wanda dama ake zama ba. Don haka har kullum wani lokaci muna da komiti wanda muke zama sai mu tara su yaran mu nuna musu mu da wayannan fa mu daya ne, gashi can dama ga irin zaman da da ake yi. Don haka su rike juna. To hakan kuma yana sassauta ga wasu yaran, hakan yana sassauta sosai ga wasu yaran.
Kenan yaran ku suna fahimtar juna tsakanin su, kila da yake Birane a wurin, yaran Fulani a wurin suna fahimtar juna tsakanin su da yaran Birane, a ce ko suna ziyartar juna, suna wani hulɗa tare a lokacin sallah ko kuma lokacin bikin suna ko aure, kuna zuwa domin ku taya juna murna ko kuma lokacin rasuwa ma a ce an je nuna alhini?
Kwarai kuwa, wannan ana haka kaman wani abin murna ya same daga bangaren mu. Gaskiya suna mana murna, mu ma kaman wani abin murna ya same bangaren su, mu ma idan muka sadu muna musu murna, sadu a gaisa, ayi gaisuwa ayi murna. Haka kuma idan aka samu wani bakin ciki kaman misalin wani ya rasu, to ko a waya ma fa muna gaisuwa, mun ji ma wani ya rasu kaza kaza, wallahi Allah ji kansa kaza kaza, to muna dinke zumunci da haka. Kaman lokacin sallah, wani lokaci a in mun yi sallah muna gaisuwa ko a waya, wani lokaci wasu ma suna taso su zo wurin mu, sha nono ayi murna. Gaskiya muna wannan.
To daga ƙarshe me kake ganin kaman hukumomi za su yi domin a inganta wannan zaman lafiya, tunda ku da kanku ne yanzu kuka rungume wannan zaman lafiya?
To hukuma yanzu ma haka yanda muke maganan nan, akwai wasu mafal wanda suke tsakanin mu, kaman can kwanakin baya can kin san dama akwai da rikicin da dama ya faru, sausai dai ya faru a tsakanin mu da su, haka to sai aka kawo wasu mafal suna nan tsakanin mu. To wannan mafal din ma suna taimakawa, domin duk wani wanda yi wani abun da ba daidai ba suna fito su gaya masa gaskiya. Idan yaran mu suka yi wani abu a daji suna kiran mu su ce mana fa to gashi 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 abin da yake faruwa.
A duk lokacin da al'umma suka shiga yanayi na tashin hankali, suna fadawa cikin matukar tsanani na rayuwa. Idan ma sun tsira da ransu, watakila sun rasa mahallansu da zai kai su ga zama a sansanin gudun hijira.
Sunana Nanlop Kukes Dara. To wannan abun kamar yadda dukanmu mun samu kanmu, ba abu ne da ka yi tabbas zama ka zato cewa zai faru ba, ya zo ne ya faru. Kuma jama'a dai ana wahala bayan wannan abun, mata in particular da yara, wahalan a kanmu ne kowane lokaci. Wahala kuma ga sanyin Jos, yanzu sai a ce mace suna waje da yara kwana waje, ba dadi, abun bai dadi ba, ya sa wahala with this economic hardship, sai wahalan ya dada karuwa. To addu'an mu kullun shine Allah ya kawo mana saukin wannan.
Kamin wannan abun ya faru, yaya dangantakan ku da Fulani?
Personally in zan yi magana, mu wayansu mun yi girma, we have friends, muna da abokanaye Fulani kai, muna zama kaman ni kauyen da na fito a rasuwan ubana. Akwai Fulanin da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan, da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare. Amma wannan abun da ya taso, kuna ganin ba mu ma ganin juna yanzu, dan mu wayansu mu kauyukan ma babu, namu babu, nasu ma babu, ba mu san inda juna muke ba,
gaba daya
an rurrushe wuraren. To kin gani ba wani zamantaka, kuma yanzu su suna can mu muna can, ba san me ke faruwa kuma ba, ba dadin zama bai yi dadi kuma ba gaskiya.
Kaman fili kenan yanzu ya kasance a wurin, ba kowa wurin?
Ba kowa wurin.
To amma kuna haduwa da juna wayanda kuka tashi?
A'a, ba haduwa. Saboda su kin san abun nan, akwai masu kyau akwai mummuna. Gasken shi ne yanzu ba mu san ko ina ne, ni ban san ina suka je ba, su ma yanzu killa ba su san ina mu muke ba. Saboda guduwan rai ne, kowa ya yi hanyar shi ne, ba mu haduwa kuma.
Abinda mutane za su so sani, yanzu wannan guri da dukan ku kun watse, Fulani sun watse, ku kabilun wurin kun watse, me ke faruwa a wurin?
To kaman gefen Washna da Larkas da Kumbulin, wajajen kin san yana nan da boundary da Gindiri da can ta su generate. Akan ce ni ba na zuwan wurin ba yawa, akan ce su suna zuwa su yi grazing, su scoutshan kansu a yi, don mutanen mu ba a zuwan wurin, su suna nan kusa da wurin, don su ba su yi nisa da wurin ba, so sukan zo da shanikansu. Akwai rafi ma, suna zuwa su sha ruwa, suna zuwa su yi grazing, su shanikai su ci abinci, a can anjuma da yamma su tafi, amma gona kam ba a yi gona ba, ba yi gona a wurin ba, so mutanenmu ba sa zuwan wurin.
Kira ga kaman yaya za a kawo ƙarshen wannan rikici ne da ya ɗauki shekaru ana ta fama, kuma ana ganin kaman abinda ba zai bai kamata a ce ya kai wannan lokaci bane, gashi ya ɗauki shekaru, me kike ganin kaman ya kamata a yi domin a kawo ƙarshen wannan rikicin da ake samu?
To ana wa ganewan in muka gaya wa juna gaskiya, gaskiya ta fi komai.
Menene gaskiyan?
Gaskiyan shine wanda suke sani an san wayanda suke fara abin nan, ba wanda suka tashi da safe wayan su kabilun ba taba tashiwa da safe a ce mu je mu kore wayan nan ba, akwai wayanda an sani gaskiya yau ke kina da ɗakin san yaron kin nan da dare baya gida yana zuwa neman sokana, in kika gaya ma yaro danki gaskiya ka nasu ka daina wannan abun, in ya ji ki ya daina za a yi zaman lafiya da wayan can, amma inda in yau yaron ki ya je yi abu ya da kika boye shi kina faman cewa a ba shi ba kin gan ba samu zaman lafiya ba, ni addu'an shine mu fada wa juna gaskiya, in mu ne masu damuwa su fada, amma at the end of it mu samo inda zamu zo mu gaya wa juna gaskiya, a yi zaman tare, a koma zama kaman na da, mu koma mu yi zaman sulhu da juna, bayan da mu zamu zauna da abincin mu bamu ci nama ba, bayan da su kuma za su ci nama ba abinci, so ya kamata a yi zaman tare, addu'an mu kenan, wai wani rana abubuwan nan duka plat to za su kare.
To yanzu kuma ga shawarwari da za su inganta zamantakewar mu.
Sunana da Sambo Chalom, Sarkin Doruwa, that's Gomratatis. Gaskiya matakin da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabannin su da su shugabannin matasa har da na mata ma, sai mu zauna kaman ni mukan zauna kowane wata so daya, sai mu zauna mu tattauna damoyin a wajen, zaka ji kowa zai furci damunsa, idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai in ce ga inda an yi barna, kuma matakin da yasa ya kawo min kwanciya, domin a kauye na Doruwa da in ka je wurin kowane rana harbi harbi, hanya ma baka yi saka wuce ba, in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota ka ga mutum yayi sir ba hira domin wurin ya zo madamuwa, sai ga matakan da na doka ta wurin barna, muka zauna da ciroma muka yi sharubuce
bangaren Fulani,
sai muka zauna da shi dan labe na wani Hausa, muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk Fulanin da ke ta kudu su za su biya wannan barna, in an yi a gabas haka muka sa ta rubuce, to haka in an yi barna ko sun je sun yi da dare to mun gani sai mun je in kama shugabane na gefen da aka yi, suka ga da sassafe shugabane su je su bi shanu sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance, sai su ce eh wane ne sun yi barna, suka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa, ko an yi barna suka ga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona neman ma mai gona, suka ga mun bi mun gyara wannan ba cika samun damuwa ba.
Sunana Rabi'atu Abdullahi Bawa. Duk dai saboda mu ga yanda za a yi a wanzar da zaman lafiya, mu kama nan mu kama nan mu kama nan domin mu ga an zauna lafiya, domin makiyayi da manomi ainihin mu an san mu muna cin abinci a kwarya daya ne, to mu muke ta bincike menene ya kawo wannan damuwoyin har aka samu bambance bambancen abubuwa tsakanin mu da su, to shine muke ta kan gyare-gyaren, muna ta kan binciken sai muke abun nan din, saboda yanzu misali dan Allah muna roƙon gwamnati mu ma a ba mu haƙƙin mu, mu ma ta saka mu a cikin tafiyan a san cewa mu ma ta cikin kasan nan mu ma ɗan ƙasa ne, abun da yake janyo damuwoyi kenan, ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe, ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe, to babu yanda za ka yi ka maso cikin jama'a. Gwamnati wanda ta ci yanzu muna mata fatan alheri, kuma muna mata addu'a Ubangijin Allah ya bata ikon rike jama'a da musulmi da kristan da kowane yare, Ubangijin Allah ya bashi iko ya tallafa mana ya janyo mu ya masa da mu kusa da shi dan Allah.
Masu sauraron mu, anan zamu diga aya a shirin zamantakewa na wannan mako, sai kuma rana ita yau zamu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Zama a kulhunta zancan baya.